الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوغا وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na da hekara 1442 wanda yazo daidai da 14 ga watan 4 a Gregorian calendar 2000 da ainihin wato 21 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyati idan jama'ar musulmi basu manta ba bara mun karke a suratu Tur bana kuma za mu tashi a suratu Najmi amma kafin mu shiga alaran mai kawo mana akwai ɗan jawabai takaitattu kamar haka abu na farko muna jan hankalin mu gaba daya da cewa mu ji tsoron Allah ya zamanto babban abin da ya tara mu a wannan guri shine manufa ta jin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da kudurce kokari da kuma yunkurin aiki da abin da muka ji daga gurin Allah abin da Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu je mu kwatanta yin sa da aikata shi haka abin da ya hane mu mu yi kokarin hanuwa da kaucewa aikata shi sannan mu sa ikhlasi da yi saboda Allah a cikin zukatanmu wannan zai taimaka mana wajen samun albarkar abin da za mu karanta da kuma abin da ainihin wato za mu ji abu na biyu mu zamto masu nutsuwa da mai da hankali akan abin da ake karanta mana domin Allah ya yi umarni da cewa idan ana karanta alqur'ani ko kuma ana darasinsa to duk mutumin kirki bawan Allah ya yi shiru ya saurari abin da ake karantawa ya saurari abin da ake faɗa wannan shine zai samar masa da rahama da rabo a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine babban abin da ake bukata dangane da mutumin da ya isa majalisi na ainihin wato darasi ko na karatu imma dai na alqur'ani da tafsiri imma darasin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama imma kuma wani abin da ya shafi tattaunawa domin amfanar juna wato yin hakuri a saurara da kuma a nutsu a kaucewa dannadannan waya da hira da taɗi da juna da sauraron abin da za a faɗa yana taimakawa kwarai da gaske wajen fahimta da gane abin da ake faɗa sannan kuma da yin aiki da abin da aka ji abu na ainihin wato uku shine kamar yadda aka saba kowace shekara tafsirin zai gudana da izinin Allah a bisa tafsirul Qur'ani bil Qur'ani wato fassara Qur'ani da ɗan uwansa Qur'ani fassara aya da kuma wasu ayoyi da suke da alaka da juna wajen fahimta da kuma abin da Allah madaukakin sarki ke nufi fil ghalib wannan zai zamanto shine umda na ainihin wato tafsirin da zamu yi sannan idan ta kama ma iya yin tafsirul Qur'ani bi ahadisin nabawiyya as-sahiha as-sabita 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama tafsirin Qur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu tabbatattu wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ma iya yin tafsiri bi aqwali sahaba idan misali mun ladi baba mu samu wata ayar take goyen bayan ayoyin da muka ja ko hadisan da suke fassara ma'anar ayoyin da muka ja ba to ma ji menene sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka faɗa dangane da waɗannan ayoyi da kuma ma'anonin su sannan muna kaucewa yin tafsiri da ra'ayi yin tafsiri da ainihin wato na fahimci kaza ko kuma yin tafsiri da maganganun waɗansu waɗanda ba malamai ba cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i ya zaman to tsantsan ra'ayi da son zuciya zamu iyakacin kokarin mu wajen kauce wannan insha Allah ta'ala sannan abu na hudu na ƙarshe kofar mu abuɗe take ga dukkanin mutumin da yaji wani abin tambihi ko abin gyara ko abin da yaji wanda ba daidai ba ko bai kamata ba to ya tunatar da mu da izinin Allah kai tsaye sani aiki da wannan abu da ya fada mana ko ya sanar da mu ko ya ankarar da mu cewa wannan abu ba haka yake ba ga yadda asalin yake in Allah da zamu iyakacin kokarin mu wajen karbar wannan gyara amma gyaran ya zamanto gyara ne na tsakani da Allah kuma gyara ne na ilimi ba wai gyara na ta'annuti da kuma gyara na cin kafa da cin tare ba nan kai idan kai mana haka to zamu gamu da kai da izinin Allah muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu yayi mana gamdakatar cikin abun da zai zamanto alkhairi gare mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sa albarka a cikin rayuwar mu wannan sura ta ainihin wato suratul najmi summiyat bi suratul najmi li dhikri an-najm fiha an ambace ta ne da surat tauraro saboda ambatan tauraro da Allah yayi a farkon ainihin wato sura din a sura ce wadda take da ayoyi guda 62 a cikin ta sannan kuma sura ce ainihin wato a makkiya bi ittifaqi ulama'i tafsir malaman tafsiri sun tafi akan cewa sura ce makkiya ba a samu sabanin malamai wajen tabbatar da cewa sura ce makkiya ba sannan wannan sura tana dauke da ayoyi guda 62 sannan tana karantar da mu abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da take karantar da mu tana karantar da mu gaskatuwar annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma cewa abin da yazo da shi gaskiya ne babu ƙarya ko hayaniya a cikin sa sannan tana karantar da mu irin yadda Allah madaukakin sarki ya kadaita da rububiyyar shi yadda yake halitta da yadda yake kula da halitta da yadda yake gudanar da halitta sannan kuma tana karantar da mu cewa a mu girmama Allah subhanahu wata'ala ta hanyar bauta mishi shi kadai da kuma ainihin wato gudanar da hukuncen da suka shafi shari'ar shi subhanahu wata'ala muna addu'a duk alheri da albarkar da ke cikin wannan sura Allah ya hada ni da ni da ku a cikin sa abinda Allah madaukakin sarki ya ambata na azaba da sharri a cikin wannan sura subhanahu wata'ala ya kawar da tunaninmu da hankalinmu da aiki da wannan abin da ni da ku baki daya dukkanin alherin da ke cikin wannan sura Allah ya hada mu da shi sharrin da Allah ya ambata da azabobi da ya ambata ga kafirai Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga fadawa ciki alarma ne Allah madaukakin sarki ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
الله سبحانه وتعالى يتي والنجم الله ينا رنسوا لتورار إذا حوى إذن يفار ما لمي كمر يد إمام الشعبي الله مدوك تنسلكي يمس رحمه yake fada yace al-khaliqu yaqsimu bima sha'a min khalqihi mahalicci subhanahu wa ta'ala in ya ga dama yana rantsewa da duk abin da ya ga dama rantsewa da shi daga cikin ainihin wato halittunsa wal makhluqu la yanbaghi lahu an yaqsima illa bil khaliqi shi kuwa abin halitta dan adam bai dace ba bai kamata da shi ba ya rantse da wani abu in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da malam sha'abi ya ainihin wato fada akan cewa wan najmi idha hawa Allah yana rantsuwa da tauraro yayin da ainihin wato ya fado wasu malamai suka ce abinda ake nufi da annajmi idha hawa ay yani athuriya idha saqatat ma alfajr ita ce wannan tauraruwar surayya katuwar tauraron da take ainihin wato kusa da wata lokacin da ta fadi tare da ainihin wato alfajr aka ainihin wato neme su aka rasa malam bahaku yace wan najmi idha hawa ay idha rama bihi ash-shayatin abinda ake nufi da annajmu idha hawa wan najmi idha hawa ai Allah yana rantsuwa da shi ne yayin da ainihin wato aka jefi taurari da shi domin subhanahu wataala ya fada mana a cikin suratul mulk yace walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
الله سبحانه وتعالى يتي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح حقيقة من يقوى وونا سمد تدونيا دا توراري ممتا أدو mata kwalliya da waɗannan taurari da kuke gani dan haka cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa annujumu amanatul lissamai waɗannan taurari aminci ne ga sama ganin su suna shawagi a sararin samaniya alama ce da take nuna cewa wannan saman lokacin ruguza ta lokacin rusa ta bayye ba sai manzon Allah yace fa idza dhahabatin nujumu idan waɗannan taurari suka tafi aka wayi gari ka daga kai baka ga tauraro ko da kwaya ɗaya ba yace atas sama'u ma tu'ad to abinda aka yi wa sama na alƙawarin zata rugurguje zata tarwatse zata rushe zata fatattake zata yage to wannan abun ya ainihin wato zo kenan daga lokacin da ka wayi gari kaga ainihin wato tauraro babu shi a cikin sararin samaniya wannan taurari a wani lokaci sukan zama kamar wata alama ta shiriyar da mutane zuwa inda za su je
wa alamat
na'am
wa bin najmihum yahtadun
Allah yace wa alamat da alamomi wa bin najmi da kuma taurari hum ya hataduna mutane suke shiryuwa zuwa inda suke son su je musamman ga mutanen da suke cikin jirgin ruwa ba sa gane ina ne hakikanin gabar domin ba kan dandamalin kasa suke ba ba sa gane ina ne yamma ba sa gane ina ne kudu ba sa gane ina ne arewa dan haka da jirgin ruwa zai juya da kai ya dinga yin kudu da kai alhalin arewa kake so kai da wahala ka gane saboda ba akan dandamalin kasa kake ba to amma da yaya zaka gane nan kudu ne nan arewa ta hanyar taurari ne yasa Allah ya ce wa alamat da waɗannan alamomi wa bin najmi da kuma tauraru ko taurari hum ya hata duna mutane suke samun shiryuwa zuwa ga inda suka tunkara da kuma inda suke so su je da kuma inda suke so su ainihin wato kai kansu dan haka dai subhanahu wataala yace wan najmi idha hawa Allah yana rantsuwa da annajmu da ainihin wato taurari idha hawa lokacin da ya fado ko lokacin da ya fadi ko lokacin da ya ainihin wato ya haske wasu sun fassara da idha hawa ai idha anara idan yayi haske fayo din nan yayi gar ka ganshi kamar wani ma tauraron ka ganshi kato kamar farin wata to Allah yana rantsuwa da shi a lokacin da ainihin wato yayi wannan to wasu malamai suka ce dama subhanahu wataala yana rantsuwa daga cikin abubuwan da yake rantsuwa da su yana rantsuwa da halittunsa daga ciki ya rantsi da ainihin wato wata ya rantsi da rana ya rantsi da ainihin wato dare ya rantsi da sama ya rantsi da ƙasa ya rantsi da abubuwa da yawa a cikin alqur'ani mai girma wannan shine abin da malamai suka tabbatar haƙƙin Allah ne ya rantsi da duk abin da ya ga dama ya rantsi da shi amma haƙƙin bawa ne kada ya rantsi da kowa sai da Allah yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da ya rantsi man halafa bi ghairi Allah mutumin da duk ya rantse da wani Allah faqad ashraka, wannan yayi shirka. A watar waya yace wannan ya kafirta, saboda haka ba a so a rantsuwa da wani Allah sai da Allah. Amma Allah ya ga dama sai ya rantse da kai ma gabaki daya. Kai Allah yayi rantsuwa da rayuwar Annabi Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam. La amruka, Allah ya ce na rantse da al'amruka, wato abin nan rayuwarka, shekarunka na rayuwa. Innahum lafi sakaratihim ya'mahuna, lalle su suna cikin wato magagin su a imauta suke, ba sa cikin hayyacin su dangane da abin da suke bautawa, da abin da suke yi na bautawa ko ma bayan Allah subhanahu wataala. Malamai suka ce ita rantsuwa ba ta samuwa sai ta samu abubuwa kusan guda uku zuwa hudu. Na farko sai an samu al-muqsim, mai yin rantsuwa. Na biyu sai an samu al-muqsamu bihi, abin da za a rantse da shi. Na uku sai an samu al-muqsamu lahu, wanda za a yi wa rantsuwar. Na hudu sai an samu adatul qasami, wato harafin da za a yi amfani da shi wajen ainihin wato yin rantsuwa din. To al-muqsimu mai yin rantsuwa dai shine kai idan aka tambaye ka kan wani abu ko zaka bada shaida kai rantsuwa, wannan shine kai da zaka yi rantsuwar. Al-muqsamu bihi, wanda za a rantse da shi din kuwa shine Allah subhanahu wata'ala. Al-muqsamu lahu, wanda fa za a yi wa rantsuwar shine wanda ake magana ko ya nemi a rantse ko kuma wani abu a makamancin wannan. Al-muqsamu alaihi, abin kuma da za a yi rantsuwar a kansa. Sannan adatul qasmi, harafin da za a yi amfani da shi wajen yin rantsuwa, ko dai a ce wallahi, ko a ce tallahi, ko a ce billahi. Wallahi, tallahi, billahi, kuma duka waɗannan sun zo a cikin Al-Qur'ani. A wani guri Allah ya ce wallahi ma kunna mushrikina. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana kan cewa suna cewa wallahi mun rantse da Allah ma kunna mushrikina, ba mu kasance mushrikai ba, mu ba mushrikai ba ne. Kaga anan an yi amfani da wallahi. Akwai kuma tallahi la akidanna
asnamakum ba'da
wa tallahi, kuma na rantse da Allah in ji Annabi Ibrahim, la akidanna asnamakum, wallahi sai na yi wa waɗannan gumaka naku sai na kulla musu makirci. Ba'ada antu wallu mudbirina, ko mudbirin, kafin ku dawo da baya sai na ainihin wato kulla musu dukkanin makircin da ya kamata na kulla musu. To kaga wannan an yi harafi amfani da ainihin wato harafin wawu, an yi harafi amfani da harafin ainihin wato ta'un. To sannan kuma akan yi amfani da harafin ba, shine billahi, na rantse da Allah subhanahu wata'ala. To wannan shine abin da malamai suka ce. Da Allah madaukakin sarki yace wan najmi, na rantse da tauraro, idza hawa, yayin da ya fado. Sai Allah yace ma dalla sahibukum, shine jawabul qasam din. Ma dalla sahibukum, wannan abokin naku bai bata ba. Wa ma gawa, kuma bai ainihin wato tabe ba. Ma dalla sahibukum, bai bata ba wannan abokin naku. Wa ma gawa, kuma bai tabe ba, bai hallaka ba, bai ainihin wato fada cikin wani yanayi ba. Wa ma yantiqu anil hawa, kuma baya magana ta harbaci, baya magana ta ainihin wato son zuciya, baya magana ta abin da ya ji dadi, kawai hira ta yi dadi ya ta zuba surutu da maganganu, baya yin wannan. In huwa, ba komai yake fada ba shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, illa wahayun, face wahayi, yuha, wanda ainihin wato aka yi masa ainihin wato wahayi da shi. Shi ne malamai suka ce ai ma dalla sahibukum wa ma gawa, هذا هو المقسم عليه wannan shine abin da aka yi rantsuwar akan sa huwa shahadatu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama dan Allah ya bada shaida akan annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi bi annahu barrun rashidun cewa annabi kubutacce ne daga yin ƙarya ko daga yin maganganu na banza ko maganar da ba su da tushe a cikin ainihin wato addini ko rayuwa annabi Muhammadu wankakke ne tatacce ne daga wannan atabiul lil haqqi laysa bi dallin shi annabi Muhammadu me bi ne dangane da gaskiya ya sama a wani guri yace wallazi jaa bis sidiq
wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun
wallazi jaa bis sidiq wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da shi ulaika humul muttaqun irin wadannan sune masu ainihin wato jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dan haka annabi Muhammad ya zo da gaskiya abinda duk yake fada ba san zuciyarsa bane ba kuma abin da yake na ra'ayinsa ba ko kuma na shan dumin gurin zama ai ta zuba magana babu burki to ba haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato rayuwarsa ba dan haka Allah madaukakin sarki yace ma balla sahibukum wannan abokin naku bai bata ba wama gawa bai ainihin wato tabe ba bai hallaka ba wama yantiqu anil hawa kuma baya magana ta san zuciya to kalmar abdalal malamai suka ce galibi ba a so a jingina ta zuwa ga manzon Allah in dai ba wai ana so a kore maganar bane amma misali a mu'amalance shi da irin wannan maganar bai kamata ba yasa a cikin suratul duha Allah yace wadduha wal layl
innallahir rahmanir rahim wadduha wal layl idha hawa wal layl idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
جايز هكا على ربما الله يتي ألم يجدك يتيما فآوى الله بيساميك بني يتيم كان أين هو مرايا محي في يرك تارس محي في انك يارس تم كان كرمي الله يساميك أهكا فآوى كا سي الله يتاروك يلنغميك يتوكيك يرينيك ya baka gatan da mai uwa da uba ma ba su samu ba shine alam yajidika yatiman Allah bai same ka maraya bane fa'awa kuma ya taro ka ya rungumo ka ya tafe ka ya rungume ka ya tarereye ka ya yi maka duk wani gata da ba dan adam bai taba samu ba a duniya an gane magana da kyau ko shine yace wa wajadaka ballan Allah ya same ka babu shari'a a hannunka babu qur'ani a hannunka babu dokar musulunci a hannunka fa hadaka ila shara'il islami sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga shari'o'in musulunci ya baka alqur'ani ya baka sunna ya baka duk wani tsari da dan adam zai rayu rayuwa wacce take mai kyau dan haka malamai suka ce idan ba ana korewa annabi shari'a bane ba to ba a so ayi amfani da cewa Allah ya same ka batacce ko ya same ka kaza bai kamata ba amma ma dalla sahibukum dan uwankun nan abokinkun nan wannan dangin naku balarabe bakuraishan nan wanda yaranku daya wannan abokin naku wanda kuka tashi tare ma dalla bai bata ba to wannan idan korewa ne babu laifi ai amfani da kalmar bata amma wajen mu'amalanta sa da cewa ba a same ka ballan bane wa wajadaka ballan to ba za a ce an same shi batacce ba domin ladabi da ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'adduban bi rasulillahi dan aiwa annabi ladabi wajen magana da wajen furuci da wajen ainihin wato girmamawa to idan ya zama wannan shine abin da malamai suke ambatawa dangane da ladabi na magana ga manzon Allah to taya za a yi wani shawara gi ya zo ya dinga dauko hadisan annabi Muhammad wanda suke ingantattu tuni malaman musulunci sun ba su ma'anoni masu kyau su zo ko ya zo yana fassara su da su miyagun ma'anoni yana kokarin danganta miyagun al'amura da munanan al'amura ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da dai wannan ba daidai bane kuma wannan bata ne kuma wannan bin tafarki ne na shedan mutun yazo yana mu'amalantar manzon Allah da maganganu irin yadda katta dan uwansa mutun dan uwansa wanda yake tsara dai wajen daraja bai kamata yana mu'amalantar sa da irin waɗannan mu'amaloli din ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan haka dai yake cewa wan najmi idha hawa Allah ya rantsi da annajmu da kuma ainihin wato lokacin da yayi haske ko lokacin da ya fadi ma balla sahibukum wa ma gawa lalle wannan abokin naku ko dan uwan naku bai bata ba kuma bai ainihin wato tabe ba bai halaka ba kuma wa ma yantiqu anil hawa baya magana ta san zuciya in huwa illa wahayi yuha fati wahayi Allah madaukakin sarki yake masa to malamai sun ce shi wahayi ya kasu kashi ainihin wato idan akai magana kan wahayi dangane da alqur'ani ya kusa kusan kashi 3 zuwa kashi 4 akwai wahayi wanda ainihin wato Allah madaukakin sarki yake yi wa annabawa wanda wannan sananne ne Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Muhammad wahayi yayi wa annabi Musa wahayi yayi wa annabi Isa wahayi yayi wa annabi Ibrahim wahayi yayi wa dewa daga cikin annabawa wahayi kuma ma'anarsa anan shine turo mala'ika da kawo sakonni na dokokin Allah a cikin littafin Allah da sauran abubuwa da suka wananci wannan wannan shi ake kira wahayi a turo mala'ika ya kawo sako zuwa ga wani daga cikin annabawa ko manzanni a bisa tsari da Allah madaukakin sarki yake bukata da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake ainihin wato yi to wannan shine wahayi na farko da malamai suka tabbatar da shi akwai kuma wahayi na biyu shine yin wahayi na ainihin wato ilhama kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa auha rabbuka ilan nahli
wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun
Allah yace wa auha rabbuka ilan nahli ubangijinka yayi wahayi zuwa ga kudan zuma kaga wannan wahayi ne na ilhama a kimsa mata abin da take so ta yi irin wannan wahayin ne aka yi wa tinkiya wanda ta san me za ta ci ta rayu me za ta ci ya cutar da ita irin wannan wahayin ne aka yi wa kaza yadda ta san ya za ta yi ta yi koyi ya za ta yi ta kinkishe ya za ta yi ta raini ƴaƴan ba tare da sun mutu ba su kai matakin girmansu da shauransu irin wannan wahayin aka yi wa duk wata dabba da duk wani wanda ba shi da wato kwallon hankali a cikin kwakwalwarsa yadda zai yi mu'amala da yadda zai yi rayuwa ga baki daya shine Allah ya buga misali da ainihin wato kudan zuma ba tare da ya faɗi cewa yayi wa sauran dabbobi ba cewa wa auha rabbuka ilan nahli Allah yayi wahayi zuwa ga kudan zuma anittakhibi min aljibali buyutan cewa ki riki gidajenki a jikin duwatsu wa min ashjari da kuma jikin bishiyoyi wa mimma ya'rishuna da kuma abin da mutane suke rayuwa a gurin ma'ana ki yi kokari ki ainihin wato riki gidajenki a wannan gurin kaga ba wai aya Allah ya sauke wa zuma ko wani littafi Allah ya turo mata da mala'ika Jibril ya kawo mata ba a'a kimsa mata wannan aka yi a cikin al'amarinta kuma take gudanuwa yadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kimsa mata wannan kwatankwacin irin wannan wahayin ne Allah ya ce yayi wa uwar annabi Musa
wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin
Allah madaukakin sarki yake cewa wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa kaga mahaifiyar annabi Musa ai ba annabiya bace ko ba kuma manzo bace ita ka'ida kuma ba a yin wahayi sai ga annabi ko manzo to ya akai Allah yace yayi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi shine malamai suka ce shine irin kwatankwacin wannan wahayin na akimsa mata wani abu da ake bukatar tayi an gane magana da kyau ko wa auhayna ila ummi Musa makai wa mahaifiyar annabi Musa wahayi an ardihi cewa ki shayar da danki fa idha khifti alayhi in kuma kin ji tsoron wani abu zai same shi fa alqihi fil yammi je bahi cikin ruwa ka duba maganar da ta rike danta da ta jefa shi cikin ruwa wanne ya fi hatsari jefa shi cikin ruwa shine ya fi hatsari ta inda zaka gane maganar ta Allah ce kenan dan in ba Allah ba in dan adam da yazo ya ga ma haka ai kaga fada za ku yi da shi ka ce je fada na cikin ruwa ai ba zai yiwu ba ko to amma da ke Allah ne shi akwai hikimar da yake da ita da yasa ya fadi wannan domin ko a ina kake Allah zai iya kare ka kamar yadda kuma duk inda ka shiga komai karfin gurin da power sa da security sa Allah zai iya kashe ka haka ne ko ba haka ba yine cewa auhayna ila ummi Musa mukai wahayi na ilhama na kimsawa zuwa ga mahaifiyar annabi Musa cewa maka bata basira yadda za ta yi da dan an ardihi cewa shayar da danki fa idza khifti alayhi idan kuma kina jin tsoran za samu wata matsala za a ainihin wato kashe shi fa alqihi fil yammi ki jefa shi a cikin menene a cikin ruwa Allah ya ce wala takhafi karki ji tsoro wala tahzani karki bakin ciki inna radduhu ilayki lalle mu masu dawo da shi ne zuwa gare ki waja'iluhu min almursalina kuma za mu sanya shi cikin suwane ne cikin manzanni to kaga mahaifiyar annabi Musa ba annabiya bace dan haka wannan wahayin ba daidai yake da wahayin da aka yi wa danta annabi Musa a matsayin sa na annabi ainihin wato manzo ba an gane magana da kyau ko annabi zakariya lokacin da Allah madaukakin sarki ya bahi da a cikin suratu taha ya ga mana yadda aka yi alramma qala rabbi ja'al li aya
qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiya فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
النبي زكريا الله المدوكين سركي دي باهدا يدى أكي يسامو تن سي الله المدوكين سركي تي مسا يكي تنبير الله قال رب جعل لي آية سكامو وتا آية وتا علامة da zan gane cewa zan samu dan nan domin a lokacin da aka bashi wannan da malamai suka ce ya haura shekaru da yawa na tsufa a cikin rayuwarsa har ma ya kai matakin ba zai ma haihu ba da shi da matarsa duk sun zama bakararai saboda yawan shekaru babu haihuwa ba sa tsammanin haihuwa kuma sai ga da Allah madaukakin sarki ya kawo shi
qala rabbi inni wahana al'azm minni washta'ala ar-ra's shayba ولم أكن بدعائك رب شقيا
الله ما تقول كين سيكي كي بام لباري النبي زكريا يتي ربي يا أبنجدي إني وحن العظم مني واشتعل الرأس شيبا دكا كي غنينا نان الله والله كهينا يرغا يا يروني ناصوفا بدن يأيون وانا أيكي نكاليفي بدن يأيون كومي با duk wani abin da dan adam zai iya aikata wajen ya samu haihuwa ni na wadi ya rugurguje ga baki daya washta'ala ar-ra's shayban ga kuma kaina ya kunnu da wutar furfura shine washta'ala ar-ra's shayban amma duk da haka walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya ban zama matsiyaci dan gane da addu'a gare ka ba ya Allah ma'ana duk da wannan halin da nake ciki ina da kyakkyawan zato da tsammani gare ka idan ka so ka bani haihuwa da 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 bukata to Allah zaka iya biya min bukata kai tsufana da rijigewar kashina da huruwar wutar furfura a kaina ba hujja ce da zata iya saka hana ni abin da nake bukata ba kun ji masu tauhidi da akida mala ma'ana di lok yanayin da ka tsinci kanka a ciki ka ji a ranka cewa Allah mai iya biya ma bukata ne akan duk abin da ka sa a gaba jarabawa ce kake yi malamai sun sa ku a gaban mugayen malamai masu kashe wa dalibai kace ya Allah na san idan ka so na cinye gaba daya wallahi duk jami'an nan babu wanda ya isa ya sa na fadi dan haka Allah na zana Allah ka sa na ci ba shikenan ba na fata an fahimta yan fahi sun tare ka akan hanya
kayi addu'a kace ya Allah wallahi na sani ga su da bindigogi ga su da gariyo ga su da addina da sanduna amma wallahi Allah na san kai karfin ka ya kai ka rugurguje su gaba ɗaya ka bani hanya na wuce kawai he kai kansu da mota billahi allazi la ilaha illa huwa Allah kai kansu ai Allah kace ai Allah ba abin da zai same ka Allah zai kubutar da kai wallahi an gane magana da masu aqida da Allah da tauhidi na hakika haka suke kai ka ji dai abin da annabi zakariya yace yace walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ni ba matsiyaci bane dangane da addu'a gare ka ya Allah na tabbata idan na roke ka zaka bani to wallahi duk wanda yake da yaqini da ubangiji subhanahu wa ta'ala to ba abin da zai roka Allah bai bashi ba yasa yace ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankan cewa Allah ya karba da haka idan dan kidnapping ya kama ka he kace Allah sun kama ni amma na san zaka kubutar da ni ba abinda zasu yi min ya Allah da izinin ka ba abinda zasu yi min insha Allah ta'ala kai mursisi kuma ka kama hanyar tahowa kai ina zaka je kace zan tafi ne zan gudu ne ko za ku biyo ni Allah an gane maganar da kyau wallahi ka kama hanya ba abinda zasu yi ma wallahi idan kana da yaqini da Allah wallahi zasu iya kokin din bindiga su har ba ta ki tashi haka ne ko ba haka ba su bi ka da gudu su yanki jiki su fadi haka ne ko ba haka ba wallahi duk wanda yake da yaqini da ubangiji ba abin da zai same shi a rayuwarsa da izinin Allah an gane maganar da kyau ko to wannan shine dan haka duk abin da kaga ya same ka a ainihin wato rayuwarka to wannan wata jarrabawa ce ta ubangiji wanda kuma dama ba za ta ainihin wato kubucewa bawa ba amma in ba jarrabawa ba duk abin da ka tinkara kawai ka tinkare shi idza kunta fi shay'in fakun dha azimatin fa inna fasadal amra an tataraddada mawaki yake cewa idan kana cikin abu ka zamanto mafi azama ma'abucin azama a cikin abin da zaka yi yana daga cikin abin da ke bata al'amura shi da ka dinga kwan gaba kwan baya kai baka da tabbasin zaka yi kai baka da tabbasin ba zaka yi ba kai baka da yaqinin zai samu kai baka da yaqinin ba zai samu ba ma'ana ka kika sami yaqini dangane da ubangijinka subhanahu wa ta'ala kaka idza kunta fi shay'in fakun dha azimatin fa inna fasadal amra a ainihin wato an tataraddada dan haka annabi zakariya yace walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ban kasance shaqi matsiyaci dangane da roƙonka da kuma addu'a gare ka ba ya Allah subhanaka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa kharaja ala qaumihi min al-mihra sai annabi zakariya ya fita cikin mutanansa daga cikin gurin ibadarsa al-mihra ay al-musalla aw al-makan alladhi yata'abbadu fihi gurin da yake sallah ko kuma gurin da yake ainihin wato bautawa Allah Allah yace sai ya fita daga wannan guri ala qaumihi akan mutanansa fa auha ilayhi kaga sai aka ce sai yayi musu menene wahayi to kaga a nan gurin al-wahyu yazo bi ma'ana al-amru sai yayi musu umarni an sabbihu ku dinga yin tasbihi bukuratan wa ashiya wato safiya da kuma mareje kaga anan sai ya ce fa auha ilayhi to dan haka wato hikima wajen bambance tsakanin waɗannan ma'anoni da Allah yake ambatawa na maganar wahayi zai taimaka mana wajen mu gane idan Allah ya ce yayi wa ƙudan zuma wahayi to me yake nufi da wannan idan Allah ya ce yayi wa uwar annabi Musa wahayi me yake nufi da wannan idan Allah ya ce yayi wa ma'ana annabi Zakariya yayi wa mutanansa wahayi an sabbihu bukuratan wa ashiya me yake nufi da wannan yayin da rahin bambance da kuma rahin tantance tsakanin waɗannan zai iya sawa ka fassara wancan da ma'anar wancan shikenan sai a wayi gari ka fassara qur'ani bi ghairi haqiqatihi ba a bisa haqiqanin yadda Allah madaukakin sarki yake ainihin wato nufi ba shi yasa da Allah ya zo dangane da annabi Musa sai ya ce walaqad mananna mananna
walaqad mananna ala Musa wa Harun
walaqad mananna alayka marratan ukhra
walaqad mananna alayka marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an qudhifihi fi التابوت فاقذفيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
الله سبحانه وتعالى يتي ولقد مننا عليك مرة أخرى حقيقة من يبيوا أكنك يا النبي موسى wata baiwa ta daban wata baiwa ta musamman sai ce id auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka irin abin da muka yi mata wahayi kaga wannan ya nuna mana ashe wahayin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yiwa annabi Musa daban da wahayin da yayi mahaifiyarsa
أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
jazakum Allahu khairan alarama da ya jawo ta ba daidai ba sai kuma computer kwakwalwar ta yi booting sai ji inda take daidai din sai ya dora ta kawai Allah madaukakin sarki ya albarka dan haka wannan da yana nuna mana yadda Allah ke bambance ma'anoni na irin waɗannan abubuwan a cikin littafin sa ta yadda kai idan ka zo fassara da bada ma'ana zaka yi kokari wajen dauko waɗannan abubuwa din domin ka bambancewa wato dalibai irin ka iri na dan mu gane me Allah madaukakin sarki yake nufi da waɗannan abubuwa din Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu ya mana albarka ya mana muwafaka dan haka Allah madaukakin sarki yace wan najmi idha hawa Allah yana rantsuwa da ainihin wato tauraro lokacin da ya fado ma dalla sahibukum wa ma gawa lalle abokin kun nan bai bata ba kuma bai ainihin wato tabe ba bai hallaka ba wa ma yantiqu anil hawa kuma bai magana ko baya magana ta san zuciya in huwa face abin da yake fada ba wani abu bane face illa wahayin yuha sai ainihin wato wahayi wanda Allah madaukakin sarki ya masa to sai Allah ya sake cewa mai alaram
allamahu shadidul quwa lumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la مَدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
الله سبحانه وتعالى يتي علمه شديد القوى wannan abin da annabi ke fada na wahayi da wannan abin da yake fada na umarnin Allah allamahu wanda ya sanar da shi ya ilmantar da shi ya karantar da shi shadidul quwa shine mai tsananin karfi to malamai sun yi sabani akan wa ake nufi da allamahu shadidul quwa wasu malamai suka ce ana nufin Allah ne subhanahu wataala shine ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yake faɗa masa a wani guri yace sanuquri'uka
fala tansa illa ma sha Allah ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa
Allah yace sanuquri'uka da sannu zamu karantar da kai falatan sa kuma idan mun karantar da kai ba za ka manta abin da muka karantar da kai ba kaji karatu na gaskiya kenan karatun da ba dungu jama'a karatun da Allah yayi wa manzon Allah da kanshi sanuquri'uka zamu karantar da kai falatan sa ba za ka manta abin da muka karantar da kai ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama innahu ya'lamul jahra eto ai babu wanda ilimin sa ya kai ya komo wanda babu tawaya ko kwarzane a cikin sa sai Allah shine kadai ilimin sa ya tumbatsa da babu wani abu da ake tuhumar Allah da shi na rikin sanin ya kamata ko rikin ilimi ko kaza da haka illa ma sha Allah innahu domin shi Allah ya'lamul jahra ya san abin da yake bayyane wa ma yakhfa kuma ya san abin da yake boye subhanahu wa ta'ala an gane magana da kyau ko saboda Allah ya nuna mana tsantsar buwaya lokacin da mala'ika jibril yazo yana karantar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya zama annabi saboda yana so ya rike abin da ake karanta masa yana fusgar karatun daga bakin mala'ika jibrilu ala ramma sai Allah yayi wa annabi kake
la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana
Allah yace la tuharrik bihi lisanaka karka dinga mammotsa harshenka lita'jala bihi dan gaggawar fusgar qur'ani daga bakin mala'ika jibril inna alayna jam'ahu wa qur'anahu mu ne masu tattara shi a cikin kirjinka da killace shi da haddatar da shi a cikin zuciyarka wa qur'anahu kuma mu ne masu karantar da kai wannan karatun thumma inna alaina bayanahu kuma bayanin wannan littafi da fassararsa da tafsirin sa mu za mu gaya maka fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu lokacin da muka karanta to ka ba abin da muke karantawa thumma inna alaina bayanahu sa'annan bayanin fassara da ma'anarsa a hannunmu take mu za mu gaya maka shi yasa annabi muhammadu shugaban masu tafsirin duniya kenan jama'a in annabi ya faɗi magana idza qala ar-rasulu fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasulu idan annabi ya faɗi magana ku gaskata shi domin daga gurin Allah take domin haƙiƙanin magana ita ce wanda annabi muhammadu ya faɗa an gane magana da kyau ko duk magana
alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin
هو الذي أرسل رسوله بالهدى
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
الله سبحانه وتعالى يا أيها النما غنغنوني ديك دنيا نونا من الجسكتور كراتون النبي محمد لكم تسواشي أي كيكيني لغنغن الله سبحانه وتعالى da haka duk abin da ya fada yace a aikata ko yace a bari zaman ka lafiya da kuma samun tsiranka a gurin Allah shine ka karbi wannan abin kuma kai aiki da shi saboda hi ilimin sa daga gurin Allah ne karatun sa na Allah ne wannan nusarwa da yake yi shi ma ba aradin kansa bane wanda ya nusar da shi ma ya nusar da mu shine Allah subhanahu wataala shi ya nusar da manzon Allah ya gaya mishi ya karanta mishi shi kuma yazo ya karanta mana mu kuma aka ce mai aiki da abin da aka karanta mana saboda haka babu wata hayaniya cikin abin da duk annabi ya faɗa idan ka ji hayaniya ta shigo cikin maganar manzon Allah to hayaniyar a cikin kwakwalwarka take kamar dai kai ne yanzu baka da lafiya sai a kawo kunu da suga a ciki amma sai ka sha ka ji daci a cikin kunun haka ne ko ba haka ba shin dacin nan tsakaninka da Allah a cikin kunun yake ko a bakinka a bakinka yake haka ne ko ba haka ba a bakinka dai ba a bakina ba ko an gane magana da kyau ko na'am saboda haka dacin a bakin mutum yake ba a cikin kunun yake ba to haka idan aka dauki qur'ani da hadisi aka saka a cikin lafiyayyar kwakwalwa to sai kaga ta zauna kuma ma'anarta ta bayyana an yi imani da abin kuma an yi aiki da shi me dalili saboda kwakwalwar wanda aka sa wannan ayar ko aka sa wannan hadisin lafiyayyar kwakwalwa ce hankalinsa yana da hankali an gane magana da kyau ko amma idan aka dauki qur'ani aka dauki hadisi aka sa a kwakwalwa mara lafiya to kamar a dauki kunu ne da suga a saka a bakin da bashi da lafiya yadda bakin nan zai ji daci to haka kwakwalwar nan za ta ji wannan qur'anin da hadisin bai zauna ba me ye dalili saboda rudaddiyar kwakwalwa ne kuma hankalin kwakwalwar bashi da hankali
wa ila ma unzi نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون
الله سبحانه
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
Allah yace wa idha unzila suratun a lokacin da aka sauke wata sura ko wata aya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa sahabbai munafikai sai kaji suna cewa ayyukum zadatu hazihi imana waye ne a cikin wannan aya ta kara mishi imani ma'ana sai a koma gefe ana gulma ko yanzu idan an tahi wa'azi haka kawai sai kaji wasu yin guru da Allah ni ya kaji maganganun malamin nan ni sun maka kuwa kai da su kawai malaman nan kala wallahi tallahi mana wallahi kai hankali da irin waɗannan maganganun alama ce daga cikin alamomin munafikai ayyukum zadatu hazihi imana Allah yace fa ammal ladina amanu amma waɗanda suke da imani na gaskiya fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna wannan ayar da wannan darasin da wannan karatun da wannan wa'azin yana ƙara musu imani kuma suna albishir wa junansu da cewa yau fa alhamdulillah wa'azi yayi dadi ayoyin nan Allah ba mu ikon aiki da su amma wa ammal ladina kafaru waɗanda suka zama kafiri wa ammal ladina fi qulubihim maradun amma waɗanda zukatansu akwai cuta ta munafurci akwai cuta ta kafirci fa zadatuhum rijsan ila rijsihim sai wannan wa'azin da wannan ayoyin da wannan wa'azin sai ya kara musu kazanta da dattin shirka da bid'a da munafurci ila rijisihim zuwa ga kazanta da datti da munafurcin da dama can akwai shi a zukatansu wa matu wa hum kafiruna sai kaga sun kwanta sun mutu suna kafirai saboda wa'azin da aka yi musu bai musu amfani ba Allah ya ce a wala ya rauna yanzu don Allah ba sa gani annahum yuftanuna fi kulli amin ana jarrabarsu a kowace shekara marratan sau daya aw marrataini ko sau biyu thumma la yatubuna amma mutane ba sa tuba wala hum yadhakkaruna kuma ba sa wa'azantuwa da abinda ake gaya musu mutane ba sa dubawa ne Allah na jarraba su yanzu ku duba ku ga jama'a irin bala'in da al'umman Najeriya ta fada ciki a wannan shekarar da ta wuce zuwa wannan shekarar da ta dawo amma tare da haka ba raiwar haka fa ba ma tare a nan gurin muna tafsiri haka ne ko ba haka ba saboda masifar corona ta zo ta watsa kowa jama'a duk aka je aka yi ta hayaniyar banza muka ce a hakura a bar mu mu zo mu tafsiri aka ki amma yanzu da uwar bari ta zo ta tsugunawa kowa gashi dole an dawo an zo ana tafsirin kuma an ce in mun zauna za mu mutu har yanzu Allah bai kashe mu ba wataƙila ma sai ƙara lafiya da imani da Allah ranma yayi kai baka ji muryar sabara ta ƙara zaki kamar ba kamar bara ba kaga wannan ya nuna imani ya karu kan imani yasa rungumar Allah da sallama wa da'awar Allah da mika lamari ga Allah fa shine mafitar duk musulmi wallahi da barbaro da hikima da wayo da dabara wallahi ba zai tsinana maka komai ba a wannan rayuwar wallahi saboda haka ka tsaya kan layin Ubangiji ka tsaya Allah ya ce kai Allah ya ce kabari to in mutuwa ma ta zo fa marhaban bil mauti dama ai ba lazumi bane cewa dole sai mun ci gaba da rayuwa da corona da ba corona idan mutuwa ta zo za mu mutu haka ne ko ba haka ba amma babbar mutuwa matsalar mutuwa shine in mun mutu me za mu tara a gaban Allah in mun mutu menene makomar mu shine wannan ya kamata mu damu mu dinga daga hankali ba wai mu mutu ko kaza zai iya kashe mu ko wani a makamancin haka ba saboda haka masu imani idan suka ji wa'azi suka ji fadakarwa suka ji jan hankali wannan abin kara musu imani yake ya kara musu nutsuwa ya kara musu kwanciyar hankali ya kara musu sakankancewa da ubangijinsu amma munafikai da kafirai duk abin da suka ji daga gurin Allah ba sa yarda da shi shi yasa Allah fa yana wannan maganganu ne duka dan ya kare annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da daga dukkanin maganganu da kafirai da munafikai suke antayawa akan sa cewa ƙarya yake da abin da yake karanta musu abin da yazo da hi ba gaskiya bane abin da yazo da hi shine yaji ya zauna ma ya rubuta da kansa duka babu abin da basu faɗa ba sun faɗi cewa mawaki ne sun ce mahaukaci ne sun ce asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila ba abin da basu faɗa ba tatsuniya ce hira ce kai suka ce abin nan yuallimuhu bashar wani mutum ne ma yazo yake
karanta qad na'lamu annahum yaquluna in ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
الله يتولى قال نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر من سني الله ركن سيكي قامن زن الله يتي والله من سني إنهم للسوا يقولون kullun suna budar baki suna cewa innama yuallimuhu basharun ai dan adam ne ma dan uwansa ya zauna ya koya masa wannan abu ba Allah ne ya turo shi ba Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyu wannan harshen da suke bauda shi suke lankwasa shi wannan fa ba ajaman harshe ne fa wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kuma harshe ne balarabe wanda kuma yake mai bayyana bayani ba tare da inda inna ko kauce-kauce ba Allah ya ƙaryata su da wannan cewa ba mutum ne ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba suka ce mawaki ne Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra
wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin
wa ma allamnahu shi'ra Allah ya ce ba mu koyar da hiwaka ba وما ينبغي له كما واقع بتداتي دا النبي محمد با صلى الله عليه وآله وسلم إن هو إلا ذكر قرآن با كومي باتي فاتي أمبتو وقرآن مبين فاتي دا كما قرآن وانديك مبيني سبو دا هكا دي الله سبحانه وتعالى ينا وانا نما جنجنوني دكا دنيا وانكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا كما جنجنو دا كالفريسكي انت يا واقنسا cewa ƙarya yake yi abin da Allah ya turo shi ba gaskiya bane abin da yake faɗa wa mutane ba haka bane Allah yana wannan maganganu ne dan ya ainihin wato wanke shi da haka yace allamahu wanda ya karantar da shi shadidul quwahi ne mai tsananin ƙarfi kamar yanda muka faɗa wasu suka ce ana nufin Allah to wasu wanda suka fassara wannan da cewa Allah ake nufi suka ce Allah ne ya karantar da manzo Allah to ai babu musu domin Allah ya faɗa cewa shi ya karantar da shi kamar yanda muka ji alaramma ya ja mana ayoyi da yawa da suke nuna haka amma Allah ne ya karantar da manzon Allah ta hannun mala'ika Jibrilu shine mala'ika Jibrilu ne yazo yake karanta masa sakon shi kuma yake daukar sakon ina fata an fahimci magana saboda haka shadidul quwa anan abinda ake nufi shine mala'ika Jibril kuma lalle ko mala'ika Jibrilu ya cancanci a suffanta shi da shadidul quwa mai tsananin karfi saboda yana da fukafukai guda nawa guda 600 jama'a fuffike ko na kurciya ne aka ce wata tsuntsuwa tana da guda 600 fa ba karamar tsuntsuwa bane haka ne ko ba haka ba a ce kurciya tana da fukafuki 600 ko a ce jumuna tana da fuffike 600 ai ina ga tafi fadin masallacin nan ai ko ba haka ba to haka to balantana a ce mala'ika yana da fuffike guda 600 kai ka san ya kai a ce masa mai karfi ya kai a ce masa shadidul quwa min tsananin karfi saboda ya tabbata cewa da a ce Allah madaukakin sarki zai zubar da ruwan sama sai mala'ika Jibrilu ya bude ɗaya daga cikin fukafukansa ya tare ruwan to za a yi shekara kamar 6000 ana zubar da ruwa ba kakkautawa amma ko dubu ɗaya ba zai iso mu cikin ƙasa ba yana da girman jiki da ƙarfi ko ba shi da shi duk wata ƙasa a duniya da kaji an yi offside down ɗinta duk wasu al'umma adawa da samudawa da kaji Allah ya rugurguza su mala'ika Jibrilu shine jagoran rugurguzawa shine shugaban tawaga shine commander da za a je da shi a dago kasar gaba daya a upside down din ta a rugurguza ta a watsa ta gaba ki daya shadidul quwa ne ko ba shadidul quwa bane shadidul quwa dan haka allamahu shadidul quwa allamahu shadidul quwa dan haka Allah madaukakin sarki yace wanda ya karantar da manzon Allah shine shadidul quwa dumirratin ai zuqu wati fastawa kuma ya daidaita ni an nuna mun lokaci ne ha to ai sai ku ƙara nuna ni in muka ka dauki abin nan fa ba burki sai kuna yi kuna mana burki eh to ƴan uwa ayi hakuri zan da aka abin nan ba mu ƙara sabatin dazini an nuna mun lokaci ba ma lura ba dan haka zamu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wannan muka yi daidai da ni da ku Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fai mana muna marhaban lalle da daya daga cikin manyan manyan limamanmu na masallaci Malam Murtada Muhammad Saleh ya zo domin shaida bude wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi gudunmuwa da yake bamu wajen jagorantar wannan guri ko idan larura ta taso mana muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi shi ma yana gudanar da tafsiri da safe da kuma da daddare muna addu'a Allah ya sa albarka cikin abin da yake karantawa al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh